To, ni ra'ayina shine ban ga dalilin raba Najeriya yanzu ba halin da ake kuma ko da a ce Najeriya ba ma cikin rigingimu na harkar tattalin arziki da sauransu bai kamata a fara maganar raba ƙasa ba. Najeriya Allah ya halicce mu jinsi-jinsi da kuma kabilu daban-daban. Kuma yadda muka shekaru da dama yau muna zaune tare an zauna lafiya da daɗi ba daɗi ya fi ana tare da a ce ba a tare.
To tunda baka son a raba ƙasar a ni ra'ayinka game da matakan da ya kamata a ɗauka don kawo ƙarshen wannan cece-kucen da ake yi.
To ya kamata gwamnatin tarayya ta ɗauka tsauran mataki musamman ga waɗanda suke shiga kafafen yaɗa labarai suke maganganu na ɓatanci ga wasu yankuna na ƙasar nan. Kaga irin shi wannan Kano din nan kaga yaro ne karami wanda bai ma sanya aka gina kasar ba ko ya kasar ma ta taso. So bai kamata a ce an kare shi yana shiga radio yana maganganu akan wani yanki na Biafra da sauransu. Biafran nan an dade ana maganar ta kuma sun ga sun ga cewa abin ba zai yiwu ba. Kuma ko da an kyale su ma sun tafi kana nufin kabilar Ibo za su iya zama a junansu ne su ya su. Abin ba zai yiwu ba. So karshe dai za a zo a yi ta fama ne ana rigima kuma Najeriya dai tunda in aka ce an fitar da su daga nan babu wata ƙasa da suka fi kusanci da ita ba mu ba misali to mu din ne dai za su jawo babban matsala to bara ma suna cikin mu ana tare din za a iya danne su a tsawatar ga yadda za a daidaita al'amura so ya kamata shi wannan a ɗau mataki mai tsauri ko dai na hukuntar da shi ko kuma dai na samun masu wata hanya ta maslaha wanda za su daina waɗannan maganganu.
To daga ɓangaren arewaci shawara za ka bada matasan da ke cewa a raba ɗin?
To matasan arewa maganganun da suka yi sun yi daidai musamman maganganu da suka yi kan batun cewa suna so ƴan Igbo su koma yankinsu da sauransu. In ka lura har zuka su aka yi waɗannan maganganu na rashin kunya da ake yi shekaru da dama arewa ba su taɓa canza ba. To matasan nan suka ga lokaci ya yi da ya kamata a fito a yi magana domin a tsawatar a samar da maslaha. Saboda haka ni ina ganin cewa ba su yi laifi ba illa iyaka a nuna musu cewa akwai hanyoyi da ake bi na maslaha ba wai yadda suka ɗauko abin da zafi-zafi ba. Ka san ita ƙasa tana zaune a dunkule ya fi a ce ta rarrabu. Akwai ƙasashen da yanzu suka ɗauko maganar rabuwar. Kaga ai in ka lura duk yaƙi suke ta yi. Ana ta rigingimu da faɗa nan giya da so mu kuma Najeriya kaga muna cikin dama matsala ta tattalin arziki. Duk da dai shugaba Muhammadu Buhari alhamdulillah Allah yana karɓar addu'ar 'yan Najeriya. Kuma gashi nan yana ƙara samun lafiya kullum. Alhamdulillah nan ba da daɗewa ba zai dawo gida ya ci gaba da gudanar da ayyuka yadda ya ɗauko. So ƙwarai yana ba da himma da ƙwazo wajen ganin cewa martabar Najeriya da tattalin arzikinmu ya dawo. Da yanzu ka lura muna cikin ƙasashe 25 masu ƙarfin tattalin arziki a duniya. Wanda da muna wajen na 60 da wani abu daga hawansu yanzu ka ga irin himma su hibbar da ya yi da himma su da aka samu. Ina ga cewa abubuwan za su ƙara inganta kuma talaka na ƙasa zai ƙara gani a ƙasa.
To da ike ita rayuwa ta gaji ba ni gishiri in baka manda shin kana ganin me ya kamata bangaren arewa ya sallamar sannan kuma me ya kamata bangaren kudu shi ma ya sallamar don a zama ƙasa ɗaya dunƙule?
To mutanen kudu da farko ya kamata su fahimci cewa Najeriya dama ƙasa ce dunƙulalliya. Ko da Turawa suka zo sun same mu tare muke zaune kuma aka yi ta shiya-shiya daga baya aka dawo aka haɗe aka dunkule. To ina ganin cewa ganin cancantar a haɗe a dunkule tun wancan lokaci shi yasa ake zaune a wannan ƙasa guda ɗaya. Sannan ya kamata su sauka daga wancan ra'ayi da suke kai na cewa lalle sai sun wani yanki sun balle sun tafi nasu wuri. Sannan mutanenmu na arewa kuma su ƙara himma su ƙara ƙwazo da dagewa musamman ɓangaren harkar kasuwancinmu.